babban makasudin taron kolin na kwanaki uku shine gabatar da kudirin bai daya taron sauyin yanayi na COP28 da za a gudanar a hadaddiyar daular Larabawa a watan Nuwamba. Lalubo da baro da ke da nufin mayar da Afirka wata babbar cibiyar samar da makamashi mai inganci tare da neman taimako daga al'ummar duniya don tallafawa wannan gagarumin aiki. Da yake jawabi a wajen taron, shugaba Akufo-Addo ya jaddada cewa kasashen Afirka na yin nasu bangaren wajen samar da yanayi mai kyau, don haka suna bukatar taimakon kuɗi na ƙasa da ƙasa don ƙara ƙaimi ga ƙoƙarinsu.
While we strive to do our bit to halt climate change at the national level, we expect also a lot to be done at the international level.
Muna iya ƙoƙarinmu kan sauyin yanayi a matakin ƙasa, muna sa ran kuma za a yi ababa da dama a matakin ƙasa da ƙasa. Wani babban al'amari da ke damunmu shine bukatar daidaita hanyoyin samun kudaden sauyin yanayi na ƙasa da ƙasa wanda zai tallafa wa na cikin gida. Yace mun sanya dokar hana hukuma a dalai ba bisa ka'ida ba, lamarin da muke kira galamsi wanda ke lalata mana ruwa, shuke-shuke da zazuzukan mu. Mun sa matasa 20,000 dasa itatuwa sama da miliyan 30 a cikin shekaru biyu domin samar da ayyukan yi da kuma gyara gurbatattun ƙasa. Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na 2022 ya kiyasta cewa Afirka na yin asara daga dala biliyan 7 zuwa dala biliyan 15 a duk shekara saboda sauyin yanayi. Domin taimakawa wajen rage illar sauyin yanayi, ƙasashen Afirka na buƙatar su tara dala biliyan 124 a duk shekara. A ranar Laraba 6 ga watan Satumba aka kammala taron kwanaki uku, kuma shugabannin Afirka sun buƙaci manyan masu fitar da iskar gas da ke dumama yanayi a duniya da ƙasashe masu arziki da suka alƙawarin da suka ɗauka na dala biliyan 100 duk shekara ga ƙasashe masu tasowa. Haka kuma suka yi kira ga shugabannin duniya da su mara wa shawarar tsarin harajin carbon na duniya, da suka haɗa da makamashin man fetur, sufurin ruwa da jiragen sama, wanda kuma za a iya ƙarawa da harajin hada-hadar kuɗi na duniya. Mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da tsaron abinci Muhammad Jafaru Dankwabiya ya ce waɗanda suka shirya wannan taro sun cancanci abu, domin samun murya ɗaya ne zai sa ƙasashen da suke taimakawa ƙaruwar ɗumamar yanayi su cika alƙawarinsu.
Taron ga da aka yi a ƙasar Kenya ya cancanci a ce waɗanda suka kirkiro wannan ai musu tabe. Kowa ya san cewa dumamar yanayi a Afirka nan karba muke yi, saboda ba abu ne da mu muke kawo ta ba. Kashi 80 zuwa 90 na abun da ke kawo dumamar yanayi kasashen Turai yake fitowa ya zo mana. So amma mu abun da muke yi da yake dumamar yanayi bai fi kashi 10 ko 20 ba. Amma waɗanda ke wahala in yazo rashin hadari, yawan hadari, zafi da sauransu, mu nan kasashen Afirka muke karban wannan wahala. Shi yasa dole ne kiran da aka yi shine me kirkira to ya biya abinda za a doki ai gyara. To in ba mun samu hadin kai kasashen Afirka baki daya ba, wannan maganganun da ake ta yi fiye da shekara 27 haka za a kare ana ta yi.
A cewar masana, hanyar samar da kudade daga kasashen da suka cigaba za su taimaka wa kasashen Afirka su shawo kan kalubale na musamman wanda suke fuskanta wajen yaƙi da sauyin yanayi. Suka ce tallafin ba wai kawai zai taimaka wajen kiyaye muhalli ba, har ma da inganta cigaba mai dorewa da kuma tabbatar da samun daidaito ga kowa a nan gaba. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.